Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake emita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar 15 ga watan Janairun shekara ta 2019. Sunana Salfil Hashin Gumel tare da Alher Grace Abdu da masauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa an yi jana'izar wasu mutane 26 da ƴan bindiga suka kai wa hari wasu garuruwa uku suka kashe a jihar Sokoto.
Gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakai da tabbatar da cewa an tsare al'umma da dukiyoyinsu. Shugabanni tare da haɗin kan gwamnati muna iyakacin ƙoƙarinmu.
A can jihar Ogun kuma, 'yan sanda ne suka kama wata mota da aka yi safarar harsasai sama da 30,000 da su.
Can harsashi ne masu rai wani irin wannan kira cartridges wanda ake amfani da su su an buga su za su fitar wasu haka su tafi ta ko'ina suna da yawa za su kai sama da 30,000 da wani abu.
Haka kuma muna da rahoto kan nada sawan mukaddashin babban speto janar na 'yan sandan Najeriya. Sai kuma ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da ta musamman da 'yan takarar shugabancin Najeriya a zaɓe mai zuwa. Amma da farko sai mun fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Lady Grace Abdu. Duk da yake galibin Amurkawa suna ɗorawa shugaban ƙasar alhakin daɗewar da waɗansu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe, jiya Litinin shugaba Donald Trump ya shaidawa manoma cewa 'yan jam'iyyar Democrat ne a majalisa suke da alhakin ci gaba da rufe ma'aikatan. Trump ya shaidawa taron ƙasa na ƙungiyar manoma a New Orleans inda ya kare buƙatar da ya gabatar ta biliyoyin dala domin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, inda ya bayyana cewa sun kyamancewa da matakan da muke buƙatar ɗauka domin kare Amurka. Ya kuma ƙara da cewa ba zan taɓa yin ƙasa a gwiwa ba a yunkurin kare Amurka. Binciken ra'ayoyin jama'a 6 da aka gudanar na nuni da cewa Amurkawa suna ɗorawa shugaban ƙasan da kuma 'yan jam'iyyar Republican alhakin rufe ma'aikatan gwamnatin. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce 'yan tawaye a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ke makwabta sun saki 'yan ƙasar Kamaru guda 4 ranar Lahadi da suka yi garkuwa da su bara. Mutanen 4 suna daga cikin 'yan ƙasar Kamaru 300 da ake zargin 'yan tawayen da sacewa cikin shekaru 2 da suka shige da kuma dubban shanu. Al'ummomin ƙasar Kamaru da ke kan iyaka suna kira ga gwamnatin ƙasar da ta ba da izini ga ƙungiyoyin sa kai su ɗauki makamai su kare kansu su kuma yaƙi 'yan tawayen. Binciken da ƙungiyar Raya Ladu da ci gaban al'umma Bororo ta gudanar, wadda galibin membobinta makiyaya ne, na nuni da cewa an sace ko kuma aka kashe aƙalla shanu 8,000, aka kuma yi garkuwa da sama da mutane 300, yayin da ƙungiyar da ke ɗauke da makamai ta janyo asarar kimanin dala miliyan 4 cikin shekaru 2 da suka gabata. Wata kotun gwamnatin tarayya ta samu ɗan tsohon shugaban ƙasar Gini da matarsa da laifin bautar da wata yarinya wadda ba ta da takardar zama Amurka da suka ɗauko daga ƙasarsu, suka tilasta mata yin aiki a gidansu na tsawon shekaru 16 ba tare da biyanta ba. An samu Mohamed Toure da Denise Cross Toure, dukansu 'yan shekaru 57 da haihuwa, da laifin tilasawa yarinya aiki da kuma ɓoye baƙuwar haure da haɗa baki a ɓoye wadda ba ta da izinin zama Amurka. Sai dai an wanke mutanen da ke zaune a birnin Dallas daga laifin haɗa baki su tilasta wa wani aiki da ransa bai ɗauka ba. Ba a riga an sa ranar da za a yanke musu hukunci ba, sai dai za su iya fuskantar ɗaurin shekaru 20 a gidan yari bisa ga wata sanarwa kuma an tilasta musu su biya ta diya. An kulle Toure da Cross Toure ne bayan da aka same su da laifi ranar Alhamis da yamma. Tun farko suna ƙarƙashin ɗaurin talala tun da aka fara kama su a watan Afrilun bara. Lauyoyinsu sun ce za su ɗaukaka ƙara. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat suka karbi rigamar shugabancin Majalisar Wakilai farkon watan nan, sababbin shugabannin kwamitoci sun ce za su yi amfani da matsayinsu na shugabancin kwamitocin wajen binciken batutuwa masu sarƙaƙiya da suka shafi shugaba Donald Trump, da suka hada da yakin neman zabensa da harkokin kasuwancinsa da kuma gwamnatinsa. Batutuwan da za su mai da hankali a kai sun hada da binciken da ake gudanarwa kan katsalandan da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016, sai kuma batun harajin Trump, inda shugaban kwamiti Richard Neal yake so ya gabatar da kwararan bayanan da za su ja hankalin al'umma kan dalilin da ake bukatar gabatar da neman a hukumance shugaba Trump ya fitar da rahoton harajin da yake biya. Waɗansu batutuwa kuma da kwamitocin za su bincika sun hada da tsare-tsaren gwamnatin Trump kan shige da fice, harkokin kasashen ƙetare da kuma harkokin cikin gida. Daga ƙarshe, wata kotun ƙasar China ta yankewa wani ɗan ƙasar Canada hukuncin kisa bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi, abin da ya sa Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau zargin China da amfani da hukuncin kisa ba bisa ƙa'ida ba. Kotun ƙasar ta China da ke birnin Dalian da arewa maso gabashin kasar ce ta sake yi wa Robert Lloyd Schellenberg mai ritaya hukuncin, wanda da farko aka yanke mashi hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yari bisa zargin safarar miyagun kwayoyi. Bayan zaman sauraron karan na kwana guda jiya Litinin, kotun ta yanke hukunci cewa an yi sassauci ainihin a hukuncin da aka yanke masa da farko, saboda haka ta yanke ma Schellenberg hukuncin kisa. Kotun dai ta zarge shi da hada baki da waɗansu suka yi safarar kilogram 200 da na kwaya daga ƙasar China zuwa Australia a shekara ta 2014.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, wasu 'yan bindiga a jihar Sokoto sun kai hari wasu garuruwa uku, inda suka kashe kalla mutum 26, kamar yadda za ku ji cikakken bayani a wannan rahoton da Murtala Faruk Sanyin na ya haɗo mana.
Lamarin ya auku ne da yammacin Lahadin nan da ta gabata, sa'ad da 'yan bindiga a kan babura suka kai hari a garuruwa uku na Warwanna, Kursa da Dutse, duka a gundumar Gandi ta karamar hukumar mulkin Raba a jihar Sokoto, inda suka yi harbin kan mai uwa da wabi wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 26. Wannan harin ya tarwatsa al'ummar garuruwan uku, to amma daga bisani an sami tattara jama'a tare da jami'an tsaro, inda aka shiga neman gawarwakin waɗanda aka kashe, aka kuma yi jana'izar su a yammacin jiya Litinin.
Sunana Abdullahi Aliyu Gandi, na fita da Warwanna, ina ƙauyen Warwanna, wurin riri a cikin matakin kwasa, sarki da jabarayen sun shigo Warwanna suna halbe-halbe. To ina da mashin, gaskiya ni ban tsaya ba, kawai sai ne hau daji. Ya fito ta zangon sani, mashin ina yanzu haka bai hannu yana cikin daji, mai ya tsare mai na boro shi. Amma gaskiya sun shiga daji sun shiga Warwanna sun ɓanna, sun kashe hakimin Warwanna da mutum 10, haddam da yara mutum 11. Sannan sun zo Kursa sun ɓanna, sun kashe wajen mutum 9, sannan sun je Dutse sun kashe mutum 6.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya jingine gangamin sa na yakin neman zabe da aka tsara gudanarwa a karamar hukumar mulki ta Goranyo, wacce ke makwabtaka da Raba din, da lamarin ya auku, inda kuma ya halarci jana'izar waɗanda suka rasu tare da jajantawa iyalai da al'ummar yankin.
Gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakai da tabbatar da cewa an tsare al'umma da dukiyoyinsu. Shugabanni da jami'an tsaro na jiha wanda ke nan jihar Sokoto tare da haɗin kan gwamnati, muna iyakacin ƙoƙarinmu, muna ba su kusan duk abin da suka bukata wanda zai taimaka a ga cewa sun shawo kan waɗannan matsalolin.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto Murtala Mani na daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar, ya ce kuma suna iya ƙoƙarinsu na yaƙi da ta'addanci a jihar.
Bakin gwargwado muna yin iyakar ƙoƙarinmu da haɗin gwiwa da haɗin ƙarfi da sojoji da kuma 'yan civil defense. Bakin gwargwado muna ƙoƙarin shiga duk inda ya kamata a shiga domin a tabbatar mu da mutane cewa muna bakin ƙoƙarinsu ga a ba su tsaro insha Allah.
Wannan ne karo na biyu da ake kai irin wannan harin a yankin na Gandi. Na farko an kai shi ne a garin Tabanni a ranar 9 ga watan Yulin da ya gabata, wanda ya sanadiyar rasa rayuka 32. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To Allah ya kyauta, madalla gaida Umar Amurtala Faruk Sanyin na. To daga jihar Sokoto sai jihar Ogun, inda rundunar 'yan sandan jihar ta kama harsa sai sama da 30,000, kamar yadda za ku ji a hirar wakilin murya Amurka da Hassan Umar Tambuwal da kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun Ahmed Ilyasu.
Bisa tsare-tsaren da aka yi saboda shigowar wannan zaɓe na 2019, wajen duk wuraren da yake akwai muhimman boda ko iyaka tsakanin Najeriya da wasu wurare, an sa tsaro na musamman. Akwai kuma bayanai na asiri wanda muke bi a sama da kaman wata 6. A wannan sai Allah ya sa waɗannan mutane suka faɗo hannun mutum daga can, kamar yadda suka taso mana da bayanai na asirai. Waye da za ka kasancewa akwai wani abu an ɓoye shi, domin an yi da fara ne an a cikin motan, wajen jikin kasan bodin motan an sa abu, za ka san kaza ka zaci babu komai a wurin.
Ranka ya daɗe, waɗannan harsasan sun kai kamar guda nawa?
Suna da ɗimbin yawa. Watan harsashi ne masu rai, wata irin wanda ake kira cartridges, wanda ake amfani da su, an buga su za su tarwatsa haka su tafi ta ko'ina. Suna da yawa, za su kai sama da 30,000 da wani abu. Su ne muka samu, Allah ya taimake mu, an shimfiɗa su an rufe su, sai da muka sa ƙarfen walda muka yanka motar, kasan motar muka kwance nutocin da aka sa a kai, kamar shi ne gindin mota, muka ciciro waɗannan kayayyaki.
Wannan mota ƙarama ce ko babba?
Wannan mota babba ce, kanta irin kanta wanda ake diban kaya, ita aka sa su a ciki.
Ina aka fito da waɗannan harsasai?
Babba da ka kasan nan aka fito da su ba, an tsallako da su ne daga Togo zuwa cikin Benin Republic, wato ne kenan aka biyo da su ta bodan Emeko.
Harsasan nan ko akwai bindigogi?
Duk harsashe ne, ba bindiga a ciki, duk harsashe ne.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Godiya muke, godiya muke, mun gode.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal. To daga jihar Ogun kuma sai birnin tarayya Abuja, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa sabon muƙaddashin Inspector General na 'yan sandan ƙasar. Ga rahoton Salisu Shehu Ashaka.
Da zarar fitowar labarin naɗa sabon muƙaddashin babban Inspector 'yan sandan Najeriya Adamu Abubakar, mutane sun fara yaɗa batun ne daga yanar gizo. Wannan dai ya kawo ƙarshen tababar 'yan adawa da ke cewa shugaban Najeriya zai ƙara babban Inspector mai barin gado Ibrahim Idris wa'adi don amfani da shi ga tallafa wa tazarcen jam'iyyar APC. Ga ra'ayin wasu mutane kan lamarin a Abuja.
Sunana Yusuf Ya'u Daura, mazaunin garin Abuja. Gaskiya babu mamaki, saboda kamar yadda kowa ya sani, lokacin mulkin shi ya riga ya cika. To kuma yin hakan da shi shugaban ƙasa yayi shine abin da yafi dacewa, kuma abin da yafi daidai ne a ganina, saboda akwai waɗanda suke da su ma in kamar ƙwarewa ce, akwai waɗanda suke ƙwararru ne, wanda su ba exploring, ba gano su ba, balantana ma har a cewar wannan za su iya yin kaza ko ba za su iya yi ba.
Sunana Muhammad Bello, ni mazaunin garin Abuja ne. Wannan kam abu ne mai kyau, kuma ya nuna cewa shugaban ƙasa yana jin kiraye-kirayen da tsokacin jama'a, tunda shi Inspector General, wa'adin aikin Inspector General zai kare akan gaba, kuma ya kare daidai bisa lokacin da dama ya kamata ya tafi, saboda wasu na baya su ma su taso.
Ya tarihi zai tuna da shi?
To tarihi zai tuna da shi a bisa tsokaci da aka yi ta yi na dambarwa siyasa tsakaninsa da majalisa, wurare daban, kamar abin da ya faru a Benue. Ana magana yan sanda sun ba ma 'yan majalisu guda 8 cover don a tashi a tsige gwamna da sauransu, da wasu abubuwa, sauran abubuwa da dama.
Gabanin ba da sanarwar, jam'iyyar PDP ta bakin sakataranta Sanata Umaru Tsauri ta yi zargin Ibrahim Idris ba zai yi wa adawa adalci ba in an dubi yadda ya sanya Sanata Bukola Saraki da Dina Malai a gaba.
Muna jin tsoron in bai ritaya ba, dama abun da ya sa a kasar da shi shine sai ya deliverin Buhari. To mu kuma wanda muke PDP, in kai jam'iyyar PDP kace ko jam'iyyar mu dan uwa, amma in kuma APC to kana challengin namu kenan. Saboda haka mu da IG da INEC ba mu da confidence kansu, ba mu ji da su ba, sannan za mu ci gaba da haɗewa mutane gaskiya cewa ana shirin a yi amfani da su a yi rigin zaɓe.
Wannan lamari dai zai sanya yi wa wasu manyan jami'an 'yan sanda da taya. Salisu Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Fito a gaida Sale Shehu Ashaga, har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 12:15 na dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Bayan shafa makonni biyu, muna kawo muku bayanan yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya, Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da kuma shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC mai neman wa'adin mulki na biyu. A yau za mu dira hira da Aliyu Mustapha Sokoto da shugaba Muhammadu Buhari, inda suka taɓo batutuwa da dama da suka hada da sa hannu a dokar zabe.
Rekali mai yasa muka sa dokar zabe hannu bane?
Saboda sha'anin kimiyya din nan.
Ficewa daga jam'iyyar APC.
Mun magana mutanen da suka bar jam'iyyar ka, manyan mutane. Wani tasiri wannan kake ji zai a harkar zaben nan da za a yi?
Ni babban tasirin da nake so yi shine
ba waɗanda suke kasashen ƙetare ƴancin kada ƙuri'a.
Ranka da akwai miliyoyin 'yan Najeriya da suke zauna kasashen waje sun dade suna neman a ba su damar su ma su iya jefa ƙuri'a. Akwai wannan tunani ko shirin a yi haka din?
Wannan shirin zai dauke mu kuɗi da yawa.
Inda shugaba Muhammadu Buhari zai mai da hankali in ya ci zabe.
Kada kamar da muka ce a wancan karo abubuwa uku ne, cin hanci da rashawa, Boko Haram da kuma tattalin arziki. Akwai wasu sababbi da za a kara a wannan zaben da za a shiga.
Da kuma batun Kabal da uwar gida shugaba Muhammadu Buhari ta ambato.
Kai na san ba sani ba, ka ta wajen magana Kabal. Ka ta wajen magana ana magana Kabal, 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 akwai Kabal, Kabal. Wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Har da uwar gidan ka ba ta magana su kwanan ba.
Ga madugun wannan hira Aliyu Mustapha Sokoto.
Rekali mai yasa muka sa dokar zabe hannu bane?
Saboda sha'anin kimiyya din nan, fasaha. Wato kun ji fa ana rikici a America cewa Russia ta sa baki ko ta sa hannu a zaben America. To su ma kenan balimu idan tana wani ya mallaka waya, an ce nan an samu miliyan 5 ya mallaka ya cire ya maida shi miliyan 1 ya kara ma kanshi. Ya za a yi yadda da wannan?
Gudun haka yasa ba sa
gudun wannan eh shi yasa na kisa hannun na kuma faɗi.
An kaji a zaben nan da za a yi a kone kalami da kai da ya jo hankali da kace a wannan karo za ka ɗauki fatakin ba da gori ga wanda suka taimaka kace zaɓe. Wannan ya sa mutanen da ke ƙorafe-ƙorafe a can baya, ka san ku akwai su da yawa suke cewa to su ina batun nasu gorin.
Wato sha'anin jama'a sai Allah. Wato ni na ɗauka waɗanda suka mun wahala 2003, 2007, 2011 sun yi shi ne saboda Allah, saboda yawancinsu sun san ba siyasa kuɗi muka yi ba don ba mu da kuɗin. Mun yi ƙoƙari mu fahimtar da al'umma cewa za mu riƙe musu amana, ba za mu ci amanarsu ba, kuma ba za mu ga an ci amanarsu ba mu ƙyale. Suka yadda da mu suka zaɓe mu, to akan haka nake tafi, akan haka nake tafi. Waɗanda suka yi idan saboda Allah suka yi ba za su damu ba, waɗanda suka yi don su samu wani abu, to abinda muka yi aiki a tarayya aƙalla mutum sai ya yi ɗan wani ilimi, sai kuma ya sami ya ake ce mai experience,
ya samu gogewa
a ayyuka kafin a sashi.
Amma ka ji a aƙidar siyasa da yawa mutane suna ganin in dai an campaign da su, an yi yawo da su, an yi suna tsarin idan
aka ba su wani abu
suke da toke da su wannan. Mun yi magana mutanen da suka bar jam'iyyar ka, manyan mutane, gwamnoni kamar na Sokoto, na Benue, na da sauransu, da kuma shugabannin majalisar dokoki. Wani tasiri wannan kake ji zai a harkar zaben nan da za a yi?
Ni babban tasirin da nake so yi shine zan tabbatar da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro, in sanar da su cewa dole a ga mutuncin 'yan Najeriya a basu su zaɓi wanda suke so. Saboda haka waɗanda suka fita daga jam'iyyar da ni suka koma wata jam'iyya, wannan ruwansu masu zambiyar a ƙasa baki daya ko ku a mazabar waɗanda suka fita din idan sun tabbata waɗannan mutane da suka fita za su yi musu adalci fiye da wanda jam'iyya ta suka sa ko ku sun zabi dan jam'iyyar shugaban ƙasa na jihar su to walillahi alhamdu ni dai abinda zan tabbatar shine zan ce kada a kuskura ayi ha'inci kada a yarda da ha'inci shi shugaban hukumar zabe ya san yadda nake ji idan aka kuskura aka yi zamu bukadin abun kuma kafin a rantsar duk wanda aka samu yayi ha'inci ko ya canza yawan qur'a ko ya tafi da yan ta'adda an dauki akwatuna an ruga da su to duk abin da ya same shi su yaja
me ra'ayin ka game da babban abokin takararka Atiku Abubakar
ra'ayi
eh an ce kai ba fulata ne shi ba fulata ne kai da arewa shi da arewa kai musulmi shi musulmi har an ce ma yanzu manyan kungiyoyin arewa ma sun kasu biyu saboda ku na da tawa arewa da da shugabannin arewa wannan na goyon bayan ka wannan na ci goyon bayan shi wai kun raba arewa tsaka me ra'ayin ka saka gaban da shi
ah
wanda Atiku
to ai wannan wannan tsari na demokradiya na jam'iyyoyi daban-daban shi ya ba da halin ai haka Najeriya kuma ba mu kade bane ba irin yadda ka faɗi ba irin ni da Atiku bane ba eh akwai masu addini kirsa akwai wanda ma sun rudi ba su ma da addini to amma wannan tsari ya ce kowa alal misali ni ƙura'a ta daya kai ƙura'a ta daya ƙura'a kowane irin mutum ko daga wani addini yake ko bai da shi shi ma ƙura'a shi daya saboda haka wanda ya yarda da abin da yake yi ya tabbata ya samu wanda yake so ƙura'a shi to wannan ni shi nake so ƴan Najeriya su fahimta cewa idan sun yarda da ni yadda jam'iyya ta ta yarda da ni ta mika ni su zabe ni idan sun yarda da Atiku bismillah shi Atiku ya ma fi ni fillanci dan shi yana jin fillanci ni ba ni saboda haka duk mai sai yayi zabe ya zabe ni abinda nake so abinda kuma zan gaya ma jami'an tsaro su tabbata ba wanda aka tilasta mawa yayi ana cewa batun sai da qur'a da menene ba a yadda ba wani ya fito ya zo yana sayin qur'a kamar yadda aka yi a wasu wurare aka gani za mu hana duka waɗannan mutum in ya ga dama in kuma yana da niyyar ya zaɓi wanda yake zaɓe ni masu zaɓen ma ni na rasa komu nawa ne na san dai jam'iyyun kusan 91 ne to masu waɗanda suka zo suka biya suka ce suna so su zama president ɗin wajen ko sun kusa 40 na samu labari to
ranka da akwai miliyoyin 'yan Najeriya da suke zaune a kasashen waje sun daɗe suna neman a ba su damar su masu iya jefa ƙuri'a akwai wannan tunani ko shirin ai haka din
wannan shirin zai ɗauke mu kuɗi da yawa ana cewa ana ta kai ba a ta kaya muna nan ɗin ma yaya an kasa yanzu ka gama mun tambaya akan sa ƙuri'a da sauransu ya za a mi magana wanda yake rasha kusan babu ƙasar duniya da babu ɗan Najeriya
da yawa kuma
to wanda yake da hali yana so ya zaɓe ya zo gida ya rijista a zaɓen baɗi a gaskiya Najeriya ba ta da kuɗin da za ta kashe na gidan ma muna wahala yadda za mu sa a yi asalin alin abinda za mu yi kokari shine a lokacin da ake sa ƙura'a kowa ya tsaya a mazaɓar shi ko a inda ya zaɓe sai an gama wannan dole a tilasta shi idan ba haka ba mutane za su ɗauko ɗan ta'adda daga wani sashi na jiha ko na ƙasa su kai wata jiha su je su yi ta'addanci to ba za mu yarda da wannan ba
ne kai da kamar da muka ce a wancan karo abubuwa uku ne cin hanci da rashawa boko haram da kuma tattalin arziki akwai wasu sababbi da za ka kara a wannan zaben da za a shiga ko kuma a gwamnati ta gaba da za ka kafa Allah ya yarda
To sababi ya danganta ga cigaban da aka yi da wannan. Kaga dai batun tsaro mun faɗi nasarar da aka ci. Batun arzikin ƙasa mun ga yadda noma ya taimaka. Matasa masu jin ƙarfin jikinsu da suka koma gona sun samu rayuwa mai albarka, mai alfarma. Batun cin hanci da rashawa waɗanda aka kama an kai su gaban shari'a. An anshe abubuwan anshewa, kuma kamar yadda na ce gidaje da hotel-hotel da sauran abubuwa waɗanda aka anshe, na ce a wannan karan a saida su a sa kuɗin baitul mali. Saboda a baya abinda muka yi zuwa aka maidawa azzalumai kayansu, to wannan karan ba za a yi haka ba. Iyaka abun kokarin da zan iya kenan a wannan tsarin na wannan multi-party democracy system, wato wannan demokradiyya ta jam'iyyoyi daban-daban. Yanzu wai jam'iyya wacce 61, wai 'yan takara gudana ko 48 ne ko 38.
Okay, tun na samu wani dama na san ba sani ba ka taɓa jin magana kabal. Ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal, akwai kabal kabal, wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana na ranka da me zaka ce kanka har da wargi zan kamata ya magana su kwanan ba.
Wannan ya nuna demokradiyya ta kenan, wato kowa ma yana iya faɗin abin da ya ga dama. Amma ai magana daban su faɗi abin da kabal din suka zo suka shirya. Suka tilasta ni na yi su faɗi abu ɗaya wanda ba mu hanyar tsarin mulkin Najeriya.
Kana ji ana magana ko yadda zance? Kana ji ta ko?
Eh?
Kana ji ana ta magana irin wannan ko a jaridu?
Ah, to ni ban ji ban gani. Ina ji a radio wani bin a talabijin ina gani, wani bin ina gani a jarida. Amma waɗanda aka ba amanar da ministoci da kuma ma'aikatansu da kuma departments ko
ma'aikatu
sassa-sassa na ƙarƙashin ministry, ai kowanne akwai haƙƙi. Ba wanda za mu gani ya yi laifi mu mu kyale shi.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a waɗannan dogayen hirarraki. Za ku kuma ya sake sauraron wannan hirar da sauran hirarrakin da muka kawo muku, har ma da waɗansu ɓangarorin da ba mu iya kawowa ba a dukkan shafinanmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar, alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana.
Tunwa da lasaninku da aiki ga alheri ta ƙara damar da takaitattun labaran duniya.
Haka yake, duk da yake galibin Amurkawa suna dora wa shugaban kasar alhakin dadewar da waɗansu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe, jiya Litinin shugaba Donald Trump ya shaida wa manoma cewa 'yan jam'iyyar Democrat ne a majalisa suke da alhakin ci gaba da rufe ma'aikatan. Trump ya shaida wa taron ƙasa na ƙungiyar manoma a New Orleans inda ya kare buƙatar da ya gabatar ta biliyoyin dala domin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Ya ce sun ƙi amincewa da matakan da muke buƙatar ɗauka domin kare Amurkawa. Ya kuma ƙara da cewa ba zan taɓa yin ƙasa gwiwa ba a yunƙurin kare Amurkawa. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce 'yan tawaye a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ke makwabta sun saki 'yan ƙasar Kamaru guda huɗu ranar Lahadi, wato jiya kenan, da suka yi garkuwa da su bara. Mutanen huɗu suna daga cikin 'yan ƙasar Kamaru 300 da ake zargin 'yan tawayen da sacewa cikin shekaru biyu da suka shige.
To mazalla masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin. Kafin mu sallama dai muna miƙa saƙon taya murna ga Abubakar Tijjani kan Karofi da amaryarsa Khadija Faruk Da'u, wanda za a yi auren aurensu ranar Asabar 19 ga wannan watan na Janairu da misalin karfe 11 a gida mai lamba 4 Faruk Da'u Sharaɗa Angon Sharaɗa. To Allah ya sa a yi da mu. To masu sauraro, yanzu muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta tattauna gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Diodone wanda ya ba da umarnin shirin. Dama injiniyanmu na yau Jimmy Cook, Mr. Phil Hashin Guman lake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.
Voix Afrique, le monde aujourd'hui.